sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Sulaimaniyar ce tare da Mahmud Lalo, sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba, 21 ga watan Disamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud, ba mu kanin labarai.
To Binta, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin kawo ziyara Amurka a yau Laraba. Taliban jami'a mata Afghanistan sun koma gida cike da hawaye a yau Laraba bayan da jami'an tsaron Taliban suka kora su gida. Kasar Peru ta umarci jakadan Mexico da ya tattara inasa ya bar kasar, za ku ji dalili.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin za ku ji cewa kotun tsarin mulkin jamhuriyar Niger ta sanar cewa karin kudaden allowance da 'yan majalisar dokokin kasar suka yi wa kansu mataki ne da ya saba wa doka.
Kotu ta yi nata aiki na iko na karanta doka, ta ce an kauce ma doka. Za mu koma mu sake zaunawa mu gani menene ya faru, ina ne an ka kauce ma doka. Abinda ke gyaruwa a gyara, wanda bai gyaruwa kuma dole abu doka, abinda doka ta shimfiɗa.
Za kuma ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta bayyana jin daɗi matuƙa ga maido da kayayyakin al'adu da tarihinta na masarautar Benin da ƙasar Jamus ta yi bayan da Turawan mulkin mallaka suka sace su shekaru 120 da suka gabata. Sannan muna tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Yahika ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin kawo ziyara Amurka a yau Laraba. Ana sa ran Zelensky zai ziyarci fadar White House ya kuma yi jawabi a gaban gamayyar majalisar dokokin Amurka.
It's Volodymyr Zelensky's first known trip outside Ukraine since the Russian invasion began nearly 10 months ago.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce wannan ita ce tafiya ta farko da Zelensky ya yi a wajen kasar ta Ukraine tun bayan da Russia ta mamaye kasar a kusan watanni 10 da suka gabata. Da safiyar yau Laraba, shugaban nan Ukraine ya wallafa a shafin Twitter cewa ya kamo hanya zuwa Amurka a wani kokari da yake yi na ganin ya sama wa kasar karin matakan kariya. Wani babban jami'i a gwamnatin Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa shugaba Joe Biden ne ya gayyaci Zelensky don ya zo ya gana da jami'an tsaron ƙasar da na gwamnatinsa. Taliban jami'a mata Afghanistan sun koma gida cike da hawaye a yau Laraba bayan da jami'an tsaron Taliban suka kora su gida. Wannan mataki na zuwa ne bayan da hukumomin ƙasar ta Afghanistan suka haramta karatun jami'a ga mata a ranar Talata. Haramcin ya shafi jami'o'i mallakar gwamnati da na 'yan kasuwa, wanda wannan shine mataki na baya-bayan nan da hukumomin kasar ke dauka kan ilimin mata da hulɗarsu da jama'a. Haramcin ya kuma kona ran 'yan kasar da dama da kasashen duniya waɗanda suka ce ga dukkan alamu gwamnatin ta Afghanistan da maza ni zalla suke jagorantar ta kudura niyyar mayar da kasar saniyar ware. Ministan harkokin wajen Iran ya ce ya gana da takwaran aikinsa na Saudiya a gefen wani babban taro da aka yi a kasar Jordan. Wannan ganawa da jami'an kasashen biyu suka ita ce mafi girma da aka gani tun bayan da kasashen biyu suka yanke hulɗa tsakaninsu a shekarar 2016. Saudiya dai da Iran sun yi hannun riga kan yadda suke kallon rikice-rikicen da ke faruwa a yankin kasashen Larabawa, musamman ma na Siriya da Yabal. Kasar Iraq ta sha jagorantar taruka tsakanin jami'an Saudiya da na Iran tun daga bara a wani mataki na yayyafa ruwan sanyi kan tsabanin da suke samu tsakaninsu, inda aka yi zama na baya-bayan nan a watan Afrilu.
To nan ba da jimawa ba, Mahmud zai kawo da ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kotun tsarin mulkin jamhuriyar Niger ta sanar cewa ƙarin kudaden allowance da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka yi wa kansu a watan Nuwamba da ya gabata mataki ne da ya saɓawa doka. Prime Minister Wahumadu Muhammadu ne ya buƙaci kotun tsarin mulki da ta fayyacewa gwamnatinsa idan ƙarin kudaden ya yi daidai da doka ko saɓanin haka. Wakilin muryar Amurka da ke birnin Yamai, Salamu Mini Barma, ya aiko mana da rahoton.
Prime Minister Ahmad Muhammad ne ya buƙaci kotun tsarin mulkin ta fayyacewa gwamnatinsa idan ƙarin kuraɗen allowance ɗin da 'yan majalisar dokokin ƙasa suka yi wa kansu ta hanyar ƙudurin dokar da ɓangaren adawa da masu linjaye suka yi na amdashi ta hanyar ƙuri'a a ranar 23 ga watan Nuwamban 2022 ya yi daidai da doka ko saɓanin haka. Matakin ya tanadi ƙarin miliyan 9 na sefa a shekara akan abin da kowane ɗan majalisa ke samu a can baya, wanda idan aka lissafa adadin kujerun 'yan majalisa 166 ƙarin kuɗaɗen zai kai biliyan guda da miliyan 494 na sefa. Abin da kotun ta ce bai dace ba idan aka kwatanta da alƙaluman da ma'aikatar ƙididdiga ta fitar game da yawan kuɗaɗen da ke shiga hannun talakan Nijar a kowace shekara. Saboda haka kotun ta ayyana cewa yunkurin 'yan majalisar ya saba wa kundin tsarin mulki. Shugaban kwamitin 'yan majalisa mai kula da sha'anin doka Honorable Kallamu Tari ya ce sun karɓi wannan hukunci da hannu biyu.
Kotu ta yi nata aiki ne ita da ke da dukkan iko na karanta doka ga hannu, ta ce an kauce ma doka. Za mu koma mu sake zaunawa mu gani menene ya faru, ina ne anka kauce ma doka. Abinda ke gyaruwa a gyara, wanda bai gyaruwa kuma dole abu doka, abinda doka ta shimfiɗa.
Dama dai tun a ranakun farkon bayyanar labarin ƙarin kuɗaɗen allowance da 'yan majalisa suka ƙuduri aniyar yi wa kansu, talakawa ke ƙorafi game da abinda suka kira rashin kishin ƙasa. Saboda haka a yau suke yabawa matakin kotun ta Cour Constitutionnel.
Sunana Abdulrazak Jadi. Kotun tsarin mulki gaskiya mu a namu turani mu talakawan ƙasa gaskiya sun yi daidai, sun kyauta, domin su majalisar dokoki, 'yan majalisar dokoki mun ga alama kamar su kawai abu ne ke gyara su ne suke amfani da shi. Bayan ba suna ne wa irin halin da talakawa suke ciki a wannan lokaci. To gaskiya maimakon su ma kansu ƙari, ya kamata abun nan da za su ma kansu ƙari a juya su ɓangaren talakawa yadda su ma za su ɗan wadatu.
Sunana Ibrahim Maiga. Kotun tsarin mulki mun yarda shi 100%, tunda duk abun da zai tauye ma talaka haƙƙi ba za su raida da shi ba. Birema nan wurin abun yaba ne. Mun ji daɗin su kuma Allah ya ƙara ƙarfin guwa kuma.
To amma shugaban ƙungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou na fassara wannan al'amari da alamomin wanzuwar demokuraɗiyya a Nijar. Domin haka wannan tafarki ya gada, inda kowanne daga cikin rassa uku masu hurumin gudanar da al'amuran hukuma ke da iyaka.
Demokuraɗiyya ta tabbata ta girku a cikin ƙasarmu. Shaida ce ingantatta na shari'a tana da cikakken inci ƙasarmu, wanda take iya ta yanke hukunci daidai da doka, in ma ta shahi ɗan majalisar dokoki, in ma ta shahi gwamnati, in ma ta shahi ɓangare na shugaban ƙasa. Yau zance na ƙarin kuɗi na 'yan majalisar dokoki ya tsaya kak tun da kotun koli ta yanke. Irin haka tana ƙara tabbatar da maɗan ƙasa shiyar da shari'a ƙasa shi.
Irin wannan hukunci da kotun ta yanke a yammacin jiya Talata abu ne da doka ta tilasta wa kowane ɗan ƙasa yin na'am da irinsa. Haka kuma babu wata damar ɗaukar ƙara akan irin wannan hukunci da ake kira are, ma'ana dole abi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla an gaishe ka Sule Mumuni Barma, yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga mamu da ƙarshen labaran duniya.
To wani yanayi na hunturu mai tsanani da zai kai ga zubar da su da dusar kankara na shirin ratsa wani yankin Amurka gabanin bukukuwan Kirsimeti da za a yi a ƙarshen makon nan. Hakan ya sa matafiya suke ta rige da gyankama hanya gudun kada a soke tashin jirage gabanin zuwan wannan yanayi. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta fitar da wata sanarwa ɗauke da gargaɗi kan sanyin da zai lullube yankin tsakiyar yammacin ƙasar. Ana fargabar za a samu zubar dusar ƙanƙara da kaurinta ya kai santimita 30 a yankin Great Lakes. Tunda a ranar Talata wani yanayi makamancin wannan ya kai ga zubar da dusar ƙanƙara a yankin birnin Seattle na jihar Washington, lamarin da ya kai ga soke tashin jiragen sama. Ƙasar Peru ta umarci jakadan Mexico da ya tattara inasa-inasa ya bar ƙasar, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Peru ta sanar. Hukumomi sun ce sun ba Pablo Morales sa'a 72 ya fice daga Lima, babban birnin ƙasar. Wannan ita ce sabuwar takaddama da ta kunno kai tsakanin ƙasashen biyu bayan da Peru ta hamɓarar da shugabanta Pedro Castillo. Matakin na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da Mexico ta sanar da cewa ta ba iyalan hamɓararren shugaban ƙasar ta Peru mafakar siyasa, wanda ake tsare da shi ake kuma tuhumar shi bisa laifukan da suka shafi yiwa ƙasa tawaye.
alheri Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu leka Najeriya, inda gwamnatin kasar ta bayyana jin daɗi matuƙa ga maido da kayayyakin al'adu da tarihinta na masarautar Benin da ke jihar Edo da kasar Jamus ta yi bayan da Turawan mulkin mallaka suka sace su shekaru 120 da suka gabata. Gwamnatin Najeriya ta ce kayayyakin na tarihi na da muhimmanci ga ƙudurin mayar da hankali a aikin koyarwa 'yan ƙasa tarihi a makarantu. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Halima Abdulrauf da ƙarin bayani.
Gwamnatin Najeriya da ta karbi tawagar kasar Jamus mai mambobi sama da 30 da ta yi jigilan kayayyakin al'adun daga cikin kasar ta, ta bayyana mahimmancin maido da su cikin Najeriya ne a lokacin karban su a hukumance a cikin ginin ma'aikatar harkokin wajenta da ke birnin tarayya Abuja. A yayin taron mayar da kayayyakin tarihin, ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta ce waɗannan kayayyakin tarihin na da mahimmancin gaske saboda alama ce na tuna baya da irin tafiya da aka yi a gwamman shekaru da suka gabata, inda ta yi godiya ga haɗin gwiwa da kasar ta da Najeriya suka samu danganin wannan muhimmiyar rana.
Throughout we see our past and we learn about the road we have traveled as men, women, but also as nation, as people. That's why we are not returning mere objects to the Nigerian people today. We have learned from you within the last years. What we are returning is a part of your history.
Baerbock ta kara da cewa gwamnatin kasar ta ta tabbatar da maido wa Najeriya waɗannan kayayyakin tarihin ne saboda hakan na da muhimmanci ga cigaban tsarin mulkin demokradiya a duniya.
We have made it a priority to pursue this path, but this shows also the strength of democracy. Therefore, thank you very much for the joint work we have done here together.
Jakadan Najeriya kasar Jamus Yusuf Mitamatugga ya bayyana farin cikinsa a lokacin mayar da kayayyakin al'adun a cikin Abuja.
Gaskiya an sha fama, sai ana cizawa ne ana hurawa a lokacin da ake wannan gogurmaya. Ni da muƙabala da lallami da tada jijiyar waya duk an yi, amma alhamdulillah yau ga sun iso Najeriya, sannan kuma muna fatan cewa sauran kasashe za su yi koyi da kasar Jamus da suka yi wannan karamci, suka kuma fahimci mahimmancin duba abubuwa da aka yi wanda ba su dace ba na zamanin mulkin mallaka, suka ga ya cancanta. Duk da cewa ba su suka ɗauke su daga Najeriya ba, sai ya suka yi daga hannun Turawan Ingila, cewa ya kamata lalle su dawo da su, kuma an dawo da su. Dan wasu daga cikinsu sun yi sama da shekara 500 da yi, sannan kuma hanya ce
zai sa mu ma kanmu mu koma mu dau tarihi mu da koyar da tarihi abu mai muhimmanci a makarantun mu. Dan kina iya tunawa akwai lokacin da aka daina ma koyar da tarihi a Najeriya gabaki ɗaya.
A nasa bangare, shugaban hukumar kula da ajiye kayayyakin al'adun gargajiya ta Najeriya, Farfesa Abba Isa Tijjani ya ce
watan wannan babban lokaci ne wanda zamu nuna jin daɗin mu. Wannan shine tarihi wanda yake arbuce, wanda yaran mu da jikokin mu masu tasowa za su zo su gani, abin alfahari ne. Mu ga cewa kayayyakin al'adun gargajiya na masarautar Benin kenan, wanda aka sace shekaru 125 da suka wuce, watan yaran ba su san da wa'annan kayayyaki ba, ba su san da tarihin su ba, ba su san da kayayyakin al'adun gargajiyar su ba, amma yau gashi mun samu Jamus ta dawo mana da kayayyakin nan. To abu ne wanda yake muna jin daɗi, kuma muna ga wannan hanya ce wanda yaran mu da jikokin mu da sauran al'umman mu za su ga su san yadda abubuwa mu na gargajiya suke a masarautar Benin, da kuma yadda wa'annan mutane suke tafiyar da abubuwa su na harkokin su na yau da gobe. Saboda wa'annan kayayyakin al'adun gargajiya ba wai abu ne wanda bai an ajiye su don saboda sha'awa ko gyara wurare ba, a'a, wa'annan kayayyaki ne na tarihi wanda ya shafi rayuwarsu, addinin su da sauransu.
A cewar hukumomin Najeriya, an kiyasta cewa kasar Ingila ta sace sama da kayayyakin al'adun gargajiyar kasar 5,000 a lokacin da take wa kasar mulkin mallaka, kuma a baya-bayan nan gwamnatin kasar Jamus ta sha alwashin maido wa Najeriya kayayyakin al'adun nata 1,000 a shekaru masu zuwa. Idan ana iya tunawa, gwamnatin Najeriya ma ta ƙara ba da himma a aikin tabbatar da dawo da sauran kayayyakin al'adun ta da ke makale a wasu ƙasashen waje. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida Halima Abdulrauf, yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne da minti 14, karfe 4 kenan na yamma da minti 14 a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 3 da minti 14 kenan agogon Ghana. Wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumidumin su. Masu sauraro, yanzu sai shirin mu na arewa a yau.
Domin ta arewa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mijoyi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri na bitar wasu daga shirye-shiryenmu na shekara ta 2022 mai ban kwana, za mu duba shirin da muka gabatar kan wani zaure da ya zauna a gidan Arewa, inda ya zanta da 'yan takarar shugaban ƙasa don jin alƙawuran da za su yi Arewa. Zaman ya samu suka daga bangaren ɗaya daga 'yan takara cewa ana neman fifita wani ɗan takara ne ya jawo zama. Gidan Arewa da ke titin Raba a unguwar Sarki Kaduna, nan ne gidan gwamnatin lardin Arewa inda Firimiya Sir Ahmadu Bello ya zauna har zuwa yi masa kisan gilla a juyin mulkin 15 ga watan Janairu na 1966.
Arewa zaman ta samu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Farko ga bayanin daraktan gidan tarihin na Arewa, Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu.
Na farko dai dama an ce Arewa House, wato gidan Arewa. A wannan kuma gida ne wanda shi aka mai da shi cibiya na dukkan Arewa, wanda shi yake da alhaki, yake da yanci, yake da dama ya zo yi rawansa, ya yi komai ba tare da wani ya tsangwama ba. Mu Arewa House cibiyan bincike ne da ana kan tarihi, wanda muke kokari mu haɓaka ayyukan da Sardauna yi, domin shi ne nan ya jagoranci wannan lardi na Arewa, kuma tun daga kansa ba ka samu wani shugaba kamansa ba a yin wannan lardi na Arewa. Saboda mu kowane jam'iyya kake, mu ɗan wannan jam'iyya ce. Duk wani ɗan Arewa, duk wata jam'iyya, mu jam'iyyar mu ne. Ba mu da wata gefe, ba mu da wani ƙici mun karkata wajen wani, ko a duk wanda ya kasance cewa ɗan Najeriya ne, ɗan Arewa ne, to mu ɗan jam'iyyar sa ne. Saboda ba mu da wata jam'iyya, kuma a mulkan ba kowa dama ba tare da wani tsangwama ko kuma kyama ko kuma wani ɓangaranci ko kuma nuna na ka fito ko ina kake ba. Burinmu da kuma murfin Arewa House shi ne ya za ta iya bunƙasa haɗin kan wannan ƙasa ɗin a matsayinta dunƙulalliyar ƙasa, amma muna da muradu da muke ƙoƙari mu ga cikin bumbun ba da gudunmawa wajen bunƙasa lardin Arewa, musamman a harkar siyasa, ilimi, tattalin ƙasa, zaman lafiya, ƙara haɗa kan dangantaka da ƴan'uwantaka da fahimtar juna tsakanin dukkan ƙabilun da suka haɗa wannan lardin Arewa. Saboda haka a taƙaice, wannan gida na Arewa House ba ta da alaƙa da wata ƙungiyar siyasa. Duk abin da muke din nan muna yi ne domin ga cewa ya za mu ƙara bunƙasa lardin Arewa da kuma wannan ƙasa namu gabaki ɗayanta.
Wato ma'ana ba wani ɗan takara da za ku kuke fifitawa akan wani ɗan takara daga wannan gida?
Babu shi. Babu wani ɗan takara da muke fifitawa. Wannan abin da muka zo muka haɗo haɗaka ne na cibiyoyi kamar guda shida. Na farko akwai nan Arewa House. Arewa House kuma na faɗa cibiya ce da aka asasa ta domin haɓaka girmama kuma rigayi Sardauna Sokoto a aka kafa ta bayan shekara huɗu da mutuwarsa. Daga nan sai gidauniyar hikimar Sir Ahmadu Bello, wanda aka kafa ta a ƙalla shekara 13 da suka wuce. Sannan sai ƙungiyar haɗa kan Arewa, wani aikin Arewa Conservative Forum, da ita ma aka kafa ta a ƙalla shekara 20 ko a shekarun 20 da suka wuce. ARDP wato ita kuma wata ƙungiya ce aka kafa ta domin yin bincike da bunƙasa wannan lardi na Arewa, wanda ita kuma ba ta wuce shi ma shekara 7 ko 8 da kafuwa ba. Daga nan sai Northern Aid Forum, wanda kowa ya san Northern Aid Forum ya san yadda suke da sauransu. To ka ga waɗannan suka zo suka haɗu kafin wani lokaci kowane yana nashi tunanin ya za a iya shirya waɗannan taruka. Daga bisani aka ce to me yasa ba za a zo a haɗu da baki ɗaya a taro, domin wannan shi ne karo na farko. Shi yasa abin yake ba wani su tsoro, yake ba wani su mutane irin wani tunani daban, cewa ba ta kai irin wannan a yin lardin Arewa ko kuma ƙasa ma gabaki ɗayanta ba, wanda ƙungiyoyi za su haɗu su zauna su kira ɗan takara ya zo ya faɗi manufofinsa da ƙa'idojinsa ga wannan ƙasan, ba wai kaɗai ayyukan su baki ɗaya. Sai ka gaya ma me kake da shi, ya kake so ka bunƙasa wannan ƙasan, sannan me kuma za ka ma wannan lardi namu Arewa a kan waɗansu matsaloli da ya addabi wannan yanki ɗin namu. Wannan shi ne ainihin maƙasudi, ba tare da kuma a'a mun yi tsangwama ko kuma mun karkasa ga wani ɗan takara ba. Wannan ba shi ne ƙidan mu ba. Manufan ita ce kawai idan mutum ya zo ya gaggaya mana ga manufofinsa, ga yadda zai aiwatar da su, ga inda zai canza, zai gyara matsalolin Najeriya don bunƙasa ta, sannan kuma zai tallafa mu yankin Arewa ita ma ta ɗaukaka domin ta yi gogayya da sauran lardunan cikin ƙasar nan. lokacin da mutum ya ci zabe muna da dama da zamu zo mu warware maka sai da abawa cewa ai lokaci kaza ka zo ka ce zakai kaza zakai kaza shin yayi din ko bai ba wannan shine manufin mu ba wai tunanin cewa a wata dan takara shine nan ba.
Daya daga jagororin kwamitin gudanar da taron Dr. Hakim Baba Ahmed ya nisanta zauren nasu da karbar kuɗi daga ɗaya daga manyan 'yan takara don mara masa baya.
Abin da ya sa na yi wannan magana saboda mun ji wasu raɗe-raɗi ne da ake kamar cewa ai akwai ɗan takara ɗaya a ciki wanda ya ce ba zai zo ba, ya dai ba da hujjoji cewa bai shirya ba. Takardun shi ne na manufofin shi ba su shirya ba, kuma akwai abubuwan da suke san mun sanne kuma ya koma ya ce to amma kuma duk da haka nan ai suna jin kishin-kishin cewa wannan tsari da muka fito da shi kamar na wani ne dan takaran shi ma. To mu abin a gaskiya fi sabilillahi zan gaya maka ba wannan abu tunda mun san Allah ne shi yake shaida mutum a zamanin ne yanzu dan kawai yan siyasan gani suke kowa kamar su ne, ba wani a duniyar nan a Najeriya wanda zai abu fi sabilillahi kuma babu wanda ya ruce a sai da shi. To akwai wanda ba ya iya siyan su da kuɗi. Wannan abin kuma amana ne mu muka dauka muka dora mu kanmu na 'yan karewa da 'yan Najeriya. Ba wanda ya isa ya ce yau zai juya mu mu yi abin da yake so ya yi. In dan takara bai shirya ba ko ba ya so ya zo ya ciki jama'a ya ce ga abin da zan muku hukun ba ni amana, wannan kuma shi ya rage nashi. Amma ba za mu tsaya muna kace na ce da wannan takara ba. Abin da dai muka ce shi ne zargin da ake mana da ya yi mana shi kadai, sauran kotu suka zo su. Shi kadai ba gaskiya ba ne, mu kuma mun fi karfi alhamdulillah a ce wani ɗan takara ya zo ya ba mu wani abu ko ya samu mu yi masharakiya, wannan mun fi karfin wannan mun yi wannan abu mun ci amana. Amma tun da ɗan siyasa ne ya ce ba zai zo ba to ai shikenan shi da jama'a abin da na rubuta kenan.
Wakil Abu Ahmad, wannan ma ya nuna ba wai 'yan takara da suka fito daga arewa kawai kuke magana ba, duk wani ɗan takarar shugaban ƙasa kun gayyace shi ya halarci wannan zauren ya yi bayani.
Haka Najeriya nan faɗa ya ce duk da kake ganin rarrabe-rarraben nan wanda duk yake mulkin Najeriya yanzu yana mulkin arewa yana mulkin kudu yana mulkin yankuma mu san wanda Ubangiji zai ba mulkin nan. Shi yasa muka ce musu su duka yanzu 'yan takara 18 muka ce dukkansu ga fili ga doki ga mai doki wanda duk yake so ya zo Kaduna ya zo arewa ya zo gidan Sadona za mu shirya ga radio ga talabijin ga jama'a. Zo ka gaya mu 'yan arewa mu ba nan ne dai abin da muka fi kishin su ba, gaya mana mu 'yan arewa me za ka yi mana idan aka baka kura'a, me za ka yi mu kuma sauran 'yan Najeriya, ta ina za ka gyara zamantakewan mu da rashin tsaro da talauci da rashin ilimi da matsalolin mu da yawa na arewa, ba za mu sake ka kawai mu ko mu zama tuzu ba maka kura'a sai ka zo ka gaya mana abin da za ka yi mana ko kai waye. Mun kira na kowa muka ce zo kowa.
Wato dai wannan zargi gaba ɗaya ba ku amince da shi ba?
A to ya ku za mu amince da shi yanzu na dije ka na kira ka da wani suna daban mare kyau don Allah da andijin kana da hankali ai kama ka san dole ku ka kare ka ko ba haka ba, ba dai za mu tsaya dai muna bata lokaci muna sa insa da wani dan takarar da muka gayyace shi da ya ce zai zo ba, tunda ba da bai ce zai zo ba za mu sa shi a cikin jerin wa'anda za su zo ba. Da ya amsa ya ce zai zo, sai kuma yanzu aka rubuta wata takarda aka maida ranar ta can baya aka nuna cewa wanda dadewa ne aka yi mana abu ba za a zo ba a shirya ba. Kuma ma banda ma ba a shirya ba kuma wai an je wai kishin-kishin. To jama'a Allah ya kamata mu zama manya. Na za ka tsaya ka ce wai wani kishin-kishin. Mene ne hujjanka? Mene ne shaidanka? Cewa mun haɗu dukkanmu don bai lalacewa mu ce mu taso da girma da mutuncinmu. Mu ce wai yanzu mutum ɗaya a Najeriya wani ɗan takara ya ba mu kuɗi ko ya ba mu wani abu. Wai za mu zauna mu shirya wannan abu a ƙarshe kuma mun fito mu ce mu 'yan Najeriya. To 'yan Najeriya ga wanda za ku zaɓa can wuri. Haba jama'ar Allah, kai mafaɗin magana wawa ne, majinta ma wawa ba ne. Amma wallahi mun yashe mun saba da gani irin wannan 'yan siyasa wani lokaci gani suke su yadda su suke haka kowa ma yake kuma suna mummunan kuskure. 'Yan Najeriya shugabanni suke nema na kirki kuma wanda yake ba zai zo ya gaya musu abin da zai musu ba to gashi nan ga su.
Masu sauraro, ƙarshen bitar wannan makon kenan, makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo ƙarshen bitar. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika.
To a gaida Nasiru Adamu Elhikaya, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro suka turo mana. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Nazifi Ibrahim Rubgar Malam Shagari mai cewa a kwana a tashi shekara kwana ce, in ji Malam Bahaushe. Shekarar 2022 tana ban kwana. Abubuwan da ba zan manta da su ba suna da yawa cikin wannan shekarar. Fatanmu dai Allah ya nuna mana shekara ta 2023 lafiya, sannan muna fatan samun ci gaba a fannoni daban-daban na rayuwa. Allah ya tabbatar mana alherin wannan shekara mai zuwa, sharrukan cikin ta kuwa Allah ya kawar mana. Sai kuma ra'ayin Alirab Kana Gashuwa mai cewa, ina kira ga 'yan ƙasar Najeriya da mu tashi tsaye wajen zaɓar 'yancinmu. Kada mu bari a mana tsakiyar da ba ruwa, da fatan Allah ya mana zaɓi mafi alhaini. Chiko Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya, cewa yake assalamu alaikum VOA Hausa. Nasarar da hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA ta samu ta kwato kwayoyin tramol fiye da miliyan 100 a cikin watanni 22. A gaskiya wannan babban nasara ce. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya ci gaba da ba su nasara a lungu da saƙo na Najeriya amin. Su kuwa Haruna Muhammad Katsina da Wasila Yusuf Gafuran Gida da Isan Baba Ali direban J5 garejin Mando Kaduna, cewa suke masu neman mukaman siyasa a duk inda suke. Kada kuɗayin mulki ya sa ku rinƙa yi wa jama'a alƙawuran da ba za ku iya cikawa ba, domin kasa cika alƙawarin zai riƙa zubar muku da kima da mutunci ne. Da fatan ba za ku rinƙa cika ma garin kuruwa ba. Ra'ayi na ƙarshe ya fito ne daga Kawu Mai Ruwa Bajoga, mai cewa salamu alaikum VOA Hausa, ina muku fatan alkhairi. Da fatan Allah ya ƙara muku himma da ƙwazo, ya kare mana ku a duk inda kuke gudanar da aikin ku. Amin suma amin. Mu ma mun gode, Kawu Mai Ruwa Bajoga.
Madalla, an gaishe ka Ibrahim ka Almasi Garba. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Cewa wani labari da muka samu da mudumin sana cewa an daƙile wani yunkurin juyin mulki a ƙasar Gambia, inda aka cafke wasu sojoji hudu da suka jagoranci yunkurin hanɓarar da gwamnatin shugaba Adama Barrow. Hukumomin ƙasar ta Gambia sun tabbatar da aukuwar wannan lamari, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin kawo ziyara Amurka a yau Laraba. Ana sa ran Zelensky zai ziyarci fadar White House ya kuma yi jawabi a gaban gamayyar majalisar dokokin ƙasar. Da safiyar yau Laraba, shugaban na Ukraine ya wallafa a shafin Twitter cewa ya kamo hanyar zuwa Amurka a wani kokari da yake yi na ganin ya sama wa ƙasar ƙarin matakan kariya. Wani babban jami'i a gwamnatin Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa shugaba Joe Biden ne ya gayyaci Zelensky don ya zo ya gana da jami'an tsaron ƙasar da na gwamnatinsa. Ɗaliban jami'a mata a Afghanistan sun koma gida cike da hawaye a yau Laraba, bayan da jami'an tsaron Taliban suka kora su gida. Wannan mataki na zuwa ne bayan da hukumomin ƙasar ta Afghanistan suka haramta karatun jami'a ga mata a ranar Talata. Haramcin ya shafi jami'o'in mallakar gwamnati da na 'yan kasuwa, wanda wannan shine mataki na baya-bayan nan da hukumomin ƙasar ke ɗauka kan ilimin mata da hulɗarsu da jama'a. Ministan harkokin wajen Iran ya ce ya gana da takwaran aikinsa na Saudiya a gefen wani babban taro da aka yi a ƙasar Jordan. Wannan na zuwa ne wato wannan ganawa da jami'an ƙasashen biyu suka yi ita ce mafi girma da aka gani tun bayan da ƙasashen biyu suka daƙile, wato suka yanke hulɗa tsakaninsu a shekarar 2016. Saudiya dai da Iran sun yi hannun riga kan yadda suke kallon rikice-rikicen da ke faruwa a yankin ƙasashen Larabawa, musamman rikicin Siriya da Yemen. Wani yanayi na hunturu mai tsanani da zai kai ga zubar da dusar ƙanƙara na shirin ratsa wani yankin Amurka gabanin bukukuwan Kirsimeti da za a yi a ƙarshen makon nan. Hakan ya sa matafiya suke ta rige-rigen kama hanya gudun kada a soke tashin jirage gabanin zuwan wannan yanayi. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta fitar da wata sanarwa dauke da gargaɗi kan sanyin da zai lullube yankin tsakiyar yammacin a ƙasar.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Legas Grashamo da ta ba da umarni, da injiniyan mu na yau yace taku Binta Suleiman Yaro, yake muku fatan alheri daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma salam, amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafi.